Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 17 ga watan October shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mu kanan labarai.
Hadiza, yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakaran kasar daga Afghanistan, wasu na ganin Amurka ta raina irin karfin da kungiyar Al-Qaida take da shi a kasar ta Afghanistan. Hukumomi a Azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Ganja da sanyin safe yau Asabar ya halaka mutum 12 sannan ya jikata wasu 40. Jerin makocin guguwar da kasar Vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28.
To kana labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar matasa ta Nigeria, Nigerian Youth Organization da ake kira NYO a takaice, ta janyo hankalin matasa kan zanga-zanga da suke yi ta kawo ƙarshen sashen ƴan sandar na SAS, wacce a yanzu ta ɗauki wani sabon salo.
Matasa kun zo kun ce ga abin da kuke so. Gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin, ta ce nayi muku. To me kuke jira kuma? Kuma gwamnati nan ta yi alƙawari ta ce za mu duba kuma yadda za mu sake tsara yadda huddodinku za su kasance da matasa.
Sannan a Najeriya har ila yau, har yanzu batun aika sunan hadimar Buhari Loretta Onochi a matsayin kwamishiniya a hukumar zaɓe ta ƙasar na ci gaba da janyo cece-kuce.
Tsarin mulkin Najeriya ya ce kar ka ba wanda ɗan siyasa wannan matsayi. Ɗan siyasa ce, kowa zama ta ne, ya APC ce, ke sa aka bata ma makawan da aka bata. Me zai sa a sa sunanta in kwamishinin zaɓa da zaɓe? Mutunci shi ma zai zube.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda a can ma wani sabon cece-kuce ne ya taso bayan da majalisar dokoki ta ba gwamnatin ƙasar damar tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya a matsayin wani ɓangare na daƙile annobar cutar COVID-19. Babban makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakarun kasar daga Afghanistan, wasu na ganin Amurkan ta raina irin karfin da kungiyar Al-Qaida ke da shi a kasar ta Afghanistan. Jami'an kasa da kasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗe da na kasar na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wagegen giɓi tsakanin kiyasin Amurka da ke nuna cewa kungiyar ta Al-Qaida ta yi rauni da kuma kiyasin su jami'an, wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara ƙarfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan. A cewar shugaban tsare-tsare a Majalisar Ɗinkin Duniya Edmund Fitton Brown, wanda ke sa ido kan kungiyoyin IS, Al-Qaida da Taliban, har yanzu akwai gaggan shugabannin kungiyar Afghanistan da kuma ɗaruruwan mayakanta. Brown Fitton ya bayyana hakan ne a wani taron da aka yi ta yanar gizo kan makomar ƙasar ta Afghanistan a ranar Juma'a. Sai dai yayin da jami'an na ƙasa da ƙasa da na Afghanistan ke bayyana wannan mahanga tasu, akwai wasu jami'an gwamnatin Amurka da ke ci gaba da nuna cewa kungiyar ta Al-Qaida tana fuskantar koma baya. Hukumomi a Azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Ganja da sanyin safe yau Asabar ya halaka mutum 12 sannan ya jikata wasu 40. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne a kan biranen Ganja da Mingachevir daga wasu wurare biyu da ke yankin ƙasar Armenia. Su dai hukumomin na Armenia ba su ɗauki alhakin waɗannan hare-hare da aka kai a kan biranen ba, kuma ba su musanta ba. Bayanan da jami'an ƙasar ta Azerbaijan suka fitar a yau Asabar sun kuma nuna cewa harin makaman mai linzami ya lalata aƙalla gidaje 20 a Ganja, birni na biyu mafi girma a ƙasar. Shi dai wannan rikici tsakanin Azerbaijan da Armenia ya faru ne tun daga ranar 27 ga watan Satumba, ya kuma halaka ɗaruruwan mutane. Ya kuma kasance rikici mafi muni da ɓangarorin biyu suka gani cikin gomman shekaru da suka kwashe suna takaddama tun daga shekarar 1994 kan yankin Nagorno-Karabakh da ke son ɓallewa. Amurka ta yi Allah wadai da wani gwajin makamin kare hare-haren sama ƙirar Rasha da Turkiya ta yi a ranar Juma'a, duk da gargaɗin da Amurka ta yi mata. Gidan talabijin na Habar mai kusanci da gwamnatin Turkiya ya rawaito cewa dakarun Turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin S-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira Sinop da ke gefen Bahar al-Aswad. ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya rata a wuyan kasar ta Turkiya a matsayin ta na mamba a kungiyar tsaro ta NATO, baya ga cewa ita muhimmiyar kawa ce ga Amurka. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kara da cewa Amurka ta fito karara ta ce yin amfani da makamin na S-400 ya saba alƙawarin da Turkiya ta dauka a matsayin ta na kawar Amurka kungiyar tsaro ta NATO, kuma hakan ya saka Amurkan cikin matukar damuwa bayan rahotannin da suka nuna cewa Turkiya na shirin fara amfani da wannan makami. Sai dai ma'aikatar tsaron kasar ta Turkiya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan gwaji ko akasin haka.
To da farko, duk da matakin rusa sashen yan sanda na SAS da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, matasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu sassan kasar, lamarin da ya sa kungiyar matasa a Najeriya wato NYL ta kira wani taron manema labarai domin janyo hankalinsu kan su yi hatara kada abin da kungiyar ta kira wasu miyagu su yi amfani da damar wajen cimma wata manufa ta daban. Kungiyar matasan ta yi kira ne a wani taron manema labarai da ta gudanar a Abuja, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Shamsiya Hamza Ibrahim.
Taron da ya haɗa shugabannin kungiyoyin al'umma daban-daban a faɗin ƙasar da ke ƙarƙashin kungiyar matasan Najeriya wato NYO don lalubo mafita dangane da zanga-zangar da aka shafe tsawon kwanaki ana yi a wasu jihohin ƙasar, wanda a cewar shugaban kungiyar NYO ambassador Abdullahi Abubakar Wali, a karo na farko ba tare da bata lokaci ba gwamnatin Najeriya ta amsa korafe-korafen matasan kasar, sai dai da halama wasu na saka san rai a cikin batun, ya kuma ja hankalin matasa da su guji miyagun mutane da ka iya kai su rana su baro.
Matasa, kun zo kun ce ga abin da kuke so, gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin, tace nayi muku, to me kuke jira? Kuma gwamnati nan ta yi alƙawari tace za mu duba kuma yanda za mu sake tsara yanda hudodin ku za su kasance da matasa. Ban san wani abin da zai sa a ce yau matasa sun hito, kuma yau har ya kai da su ce ana buge-buge, ana jehe-jehe, ana fashe-fashen motoci. A matsayina na shugaban matasa a Najeriya, shi ya sa na tara matasa a nan kira garin su ba iyaka, zan yi musu bayani wannan abun su guje shi, ba gaskiya bane, babu shi, abu ne wanda suka ce suna so, kuma gwamnati ta yadda kuma ta yi. So sai mu ba gwamnati dama ta ci gaba da tsare-tsaren wayannan abubuwan da ce za ta taimaka mata. Ga yau an dai don mu ne ake yi. A matsayina na shugaban matasa na Najeriya, na kira na ce wannan zanga-zanga shi babu shi ya gare.
Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa na Stura Ashir Sharif ya bayyana cewa
tantini Najeriya ai abinda masu mulki suke yi da ɗan siyasa da manyan mutane shi dai ba sa san shi matashi ga gane san kansa. Kuma mu ki auna ki gani abinda shi alƙalima suka nuna, ita Najeriya kaso 63 na mutanen Najeriya mutane ne ɗan shekara 18 zuwa shekara 35, su ne kaso 63 na mutanen Najeriya. To idan da matasan Najeriya sun san kansu, ai duk wannan mulkin da ake na kama kariya ai ba za a yi musu shi. Mun san su wanda suke wata zanga-zanga suna dota manufofin su ta daban, amma in da gaskiya ke a zauna a tsaya a duba matsalolin kasar nan, kin gani yanzu matsala mafi girma a kasar ne ita ce harkar rashin tsaro. In ga matasan za mu so su sasa da kansu ce ga abin da suke so kenan a yi, ba a dauki wani ra'ayi ko nasu ƴan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani san zuciyarsu na siyasa a ciki ba. A tsaya aiwan amfani da abin a gyara kasa shine abin da yake mai kyau.
Taron ya kuma jaddada buƙatar duba daga majalisar ƙasar ta tara wajen tabbatar da an sa hannu a dokar kare haƙƙin matasa a ƙasar a wani mataki na sanin halin da suke ciki, tare da ba su damar walwala cikin yanayi na ci gaba. Aminu Yusuf da ya halarci taron ya yaba da wannan yunkuri, ya kuma yi kira ga sauran matasa da su guji tashin hankali.
Kira da zan yi wa ƴan uwana matasa shine, tunda gwamnati ta amsa wannan kira namu, sai kuma mu saurara mu ga irin matakai da gwamnati za ta dauka domin kawo ƙarshen wato cin zarafi da ake wa al'umma, kuma da inganta rundunar ƴan sanda. Wannan taro da aka yi lallai na ƙaru sosai, da wannan yana nuni ne da cewa lallai an ɗauki hanya wacce za ta kawo inganci da zaman lafiya da haɗin kai na ƙasarmu Najeriya.
Cikin sanarwar da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osunbanjo ya fitar a taron majalisar raya tattalin arzikin ƙasa wato NEC a takaice da ake gudanarwa a duk wata, ya bada umarni ga gwamnonin jihohi a ƙasar da su ɗau ragamar kafar rundunar tsaro ta musamman, tare da kafa kwamitin da zai sa ido wajen kare haƙƙin ɗan adam a jihohinsu, da kuma duba ayyukan sabuwar sashen rundunar ƴan sanda ta SWAT da dukkan hukumomin tsaro da ke jihohinsu har da babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
jerin makwatar guguwar da kasar Vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28, lamarin da ya jefa fargabar cewa sauyin yanayi ya sa kasar wacce ke kudu maso gabashin Asia tana ganin karin munanan yanayi. Ita dai kasar ta Vietnam na yanki ne da ke kusa da wurare biyar da suka fi zama cikin hadarin fuskantar bala'in makwatar guguwa a duniya. Cikin kowace shekara takan fuskanci irin wannan guguwa sama da hudu da ambaliyar ruwa akalla uku, kamar yadda wani kamfanin kididdiga da ake kira Indochina ya bayyana a alƙalamin da ya fitar. Kusan ɗaliban ƙasar Sudan ta kudu 40 da suka je karatu ƙasashen Cuba da Zimbabwe sun ce sun makale a waɗannan ƙasashe bayan da kuɗaɗen abincinsu suka ƙare, sannan ba su da ko lisiyan tikitin jirgin da za su koma gida. Wani jami'i a ma'aikatar ilimin Sudan ta kudu ya ɗora laifin akan ma'aikatar kuɗin ƙasar da ta ƙi sakar kuɗaɗen da za su yaye matsalolin ɗaliban. Sai dai ma'aikatar kuɗin ta nace cewa ɗaliban ba sa ƙarƙashin shirin tallafi ko scholarship wanda gwamnatin ke baiwa 'yan ƙasar. Daga cikin ɗaliban 40, 28 sun makale ne a Zimbabwe, sannan wasu 11 a Cuba. Wasu daga cikinsu tun a watan Yulin bara suka kammala karatunsu, yayin da sauran kuma suka kammala a watan Yulin wannan shekara.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria har yanzu batun aika sunan Hadimar Buhari Loretta Onochi a matsayin komishiniya a hukumar zabe ta kasar na ci gaba da janyo cece-kuce, inda jam'iyyun adawa irin su PDP da PRP da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a wannan nadi da shugaba Buhari yake so yayi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana daga Abuja.
Wasu kungiyoyi masu rajin kare mutuncin Najeriya irin su Concerned Citizens da Huriwa sun yi Allah wadai da yunkurin shugaba Buhari na sallaka Loretta Onochi a matsayin komishiniya a hukumar zabe ta kasa INEC, a wata takarda mai dauke da sa hannun shugaban kungiyar marubutan kare haƙƙin dan adam Huriwa Emmanuel Onubiko. Ya ce tuni ya maka shugaba Buhari a kotu akan neman ya janye wannan bukata tashi na naka Loretta Onochi. Shi ma shugaban jam'iyyar adawa ta PRP Alhaji Salamu Bello ya tsokace akan wannan batun.
Tsarin mulkin Najeriya ya ce kar ka ba wanda dan siyasa wannan matsayi. Ya siyasa ce kowa ya zama haka nan. Ya APC ce shi yasa aka bata ma magawan da aka bata ta da katin APC aka ce. So me zai sa a sa sunanta a cikin komishinin zaba da zabe? Mutuncin shi ma zai zube. Ba ai abin da Buhari ke ta kamar shi shugaban yake ta kamar shi a rayuwarsa shine gaskiya da aminci. To ina gaskiya wannan maganar ka dauki ai siyasa da tsarin yake ce kar ka bata wannan makami gabata.
Amma tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi kuma jigo a jam'iyyar APC Shu'aibu Abubakar Ismail ya yi nazari cewa
to ni na gani ai dama ce tasa, kuma tunda yake dama ce tasa yana da dama ya nada mutum. Idan nadin da yayi wanda sai an kai majalisa ne, to kuma majalisa take da haƙƙin tantance gamsuwar ta na ta karbe shi ko kar ta karbe shi. Saboda haka ban ga wani abin cece-kuce da za a yi akan dan daya ya nada ita wannan mata a matsayin komishina ta zabe ba. Don kullun shi General Buhari mutum ne wanda yake kowa ya riga ya san kokarin sa ya za a yi wannan kasa ya gina ta ya dora kowa a cikeli, kuma ya nuna duk dan Najeriya ne ko dan kudu ne ko dan arewa ne matakar dai mutum ya cancanta ya bashi abu.
Ita kuwa Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta ce wannan abu an shayi a kasar nan
an yi da kuma dan shi ai yanzu zama laifi. Shi chairman din ba dan PDP bane, ai kuma ai shi shugaban kasa ne ya bada sunan shi kuma aka bashi kuma ya zauna yana chairmanship din. Kuma na tuna Amina Bala Zakari yar PDP ce, to dan sai ba Loretta kuma shikenan sai a zo ana kuce-kuce. Gaskiya mutane da suna goyon bayan wannan sunanata da ya kai, kuma Allah Ubangiji ya tsananta rabuwa, Allah ya sa a bata.
Kungiyar rajin kare mutuncin Najeriya Concerned Citizens ta ce ta aika da takardar korafi akan naɗin na Buhari zuwa Ingila da Amurka, inda suka nemi a kawo Najeriya agaji wai saboda shugaba Buhari na neman lalata siyasar kasar ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma wani sabon cece-kuce ya taso bayan da majalisar dokoki ta ba gwamnatin kasar damar tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya a matsayin wani bangare na daƙile annobar cutar COVID-19. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamun Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar a washegarin zaman majalisar da ya baiwa gwamnati izinin ci gaba da zartar da dokar taɓacin da ta kafa a sanadiyar annobar cutar corona, shugabannin haɗin gwiwar ƙungiyoyin Coalition Citoyen pour la République CCR kariyar ƙasa sun yi tur da wannan mataki, saboda a cewar su ya saba wa ƙa'ida. Malam Sabo Saidu shine kakakin hadakar ta CCR.
A bakwai guri baya, gwamnati da bakinta kuma da kanta ta ce bayan OMS ta yi sanarwa, ta ɗauki wannan sanarwa ta OMS ta ce a ƙasanmu Niger babu COVID, ko a kai shi kaɗan ne. Mutane suna mamakin kwanaki kaɗan a komo kuma a ɗauki wannan dokar.
Sanarwar ta ƙungiyar CCR kariyar ƙasa ta ci gaba da cewa akwai wata manufar ɓoye a tattare da wannan doka.
Wanga lokaci da za ana zaɓe shi ne su hake da wannan doka don su tauye haƙƙin ƴan ƙasa. Haƙƙi shi ne na faɗi albarkacin baki, shi ne na jirin gwanu, kuma hamma na zaɓen. Don da wagga doka suna iya waɗanda ba sa so su tauye haƙƙinsu na ma zuwa zaɓe koko na zuwa kampanya.
To sai dai ƴan majalisar na cewa bayanan da suka jiyo daga ministan kiwon lafiya lokacin da ya hallara zauren majalisar ne yasa suka amincewa buƙatar ta ɓangaren zartarwa, inji Honorable Suma'ila Ali.
Babu wata manufa wannan doka daidai take, saboda wannan cin ya dawo da annoba ce wadda in taro ya yi yawa an ka ce ana ɗaukata ta nan. Kinan dalilin haka ne aka ce a hana wani taro, kuma taro ba a hana taro bane duka-duka. Tunda yanzu haka muna nan muna taron ƴan siyasa, ai babu wani zanga shugaban party kin bazun yana can yana tunneke shi kuma yana tare da mutane, amma an ce a dauki matakai su ne takunkumi wannan a saka shi, kuma a dauki distanciation kamar yadda muke yi dindindin tsaka a sa ta zara tsakanin mutum da mutum, shine dalilin wannan doka. Kuma zaɓe yan Allah ya duniya dan manzo za a yi zaɓe.
Kawo yanzu mutane 14 ne ke kwance asibiti suna jiyar cutar COVID-19, inji ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Biyu daga cikinsu an gano su ne a ranar Alhamis din da ta gabata a yankin Agades. Kuma a cewar likitoci, waɗannan mutane sun shigo ƙasar Nijar ne ɗauke da ƙwayar cutar ta coronavirus. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma san koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai fafutukar kare hatsarin ran mota a birnin Accra da ake kira Valda a takaice, akan yaki da kungiyoyin irin tashi ke yi wurin ganin an daina shan barasa kafin a yi tuki, lamarin da ke haddasa hatsarin ran motoci a Ghana. A makon da ya gabata, bakon namu ya ɗauko bayani ne akan tambayar da na yi masa cewa me yasa ake sayar da giya a tashoshin mota, inda ya ce yanzu an daina wannan abu musamman a manyan garuruwa. Amma kuma ya ce kamfanonin giya sun bullo da wani sabon salo na sayar da giya. Ga dai ci gaban hirar.
Amma kada da an kai kokari an kan magance wannan, sai kuma kamfanin giyan kuma sai suka fito da sabon shiri. Wani abu ne sabon shiri? Shirin gaskiya ya kawo mana damuwa. Farko ana sayar da giya cikin kwalabe, manyan kwalabe. In ka ɗauki giya gaskiya kowa ya san kaman kafin giya, amma yanzu sun zo da sabon shiri saboda an hana sayar da giya ta motsa cikin tashin motoci, sai sun ka kawo yanzu giya cikin wasu robobi kenan, kanana muna kan sachet, sai da kaman mutum ya sai kuma mutum ya sai wannan giya kanana cikin sachet, shi ya sa cikin adugun shi ba za ka san kaman ma akwai giya ba. Sai da kaman sun ka sai wasu robobi in sun ka sai shi sachet sun ka sa adugun shi, sai shi kaman za su ba haya ko za su shiga sai mu ce washroom kenan a yi tare da sun shiga wurin kaga sai su sha wannan giya, sun sha sai su wuri ga wannan raba. ya kawo mana damuwa sosai nake ga yanzu haka yanzu yakin da muke yi kenan in ya ce gwamnati ta hana sanda giya cikin wannan rawubi kanana kanana kuma da containers kanana kana bari direbobi na samu asai suna samu suna sai wannan matsala ma yana kan talibai talibai kuma haka su ma suke samu su sai wannan giya rawubi kana ga su kanana kanana alhamdulillah akwai wasu doka dai kamar Tanzania da Sudan da haka sun soma dokan mataki sun hana sadda giya cikin wannan motoci kuma ba zai da tsada in mu dauke shi yanzu haka in babban kwalba za ka same shi mu ce CD 10 kaga robobi an yi su kanana ne CD 1 2 50 pesos duka sai kaga kuma sun je sun saya to wannan yanzu matsalar da kuma muke ciki kenan muna dai kokari dai muna aiki da gwamnati saboda mu duba yanda za a yi kuma wannan doka kuma a duba yanda za a yi a hana wannan saboda yanzu haka ana cin shirye-shirye sabon doka dai yanda za a zo da sabon doka akan giya alhamdulillah da kanshi alhamdulillah a duba yanda za a yi a magance shaye-shayen giya sannan banda wannan kuma kuma ka duba a cikin road act da muke da shi road act sai dokar hanya ta ba da dama akwai abin da muke ce jikin mutum da akwai wani sai mu ce dokar ne ta yadda kama akwai wani giya wani kadan dai da mutum za ka iya shaɗi dan kadan sai mu ce cikin gane dai dokan mu na gwadawa 0.5 kenan amma BC nan kenan amma wasu garuka kana ga kamar zero ne da zero ba zai yi wa ka sha giya ma ka yi tuki kai da kai giya da tuki ba hadawa wasu garuka muna da 0.0 ne amma mun ka duba mu garin mu haka muna da 0.5 wasu garuka kuma
kasa da kashi ɗaya kenan kasa da kashi ɗaya kenan cikin ɗari
cikin ɗari amma yanzu dai muna da kira ne saboda kaga ba wai giya da kanshi an haramta ba ne cikin kasan Ghana ana kalle sha ne a yi tuci dokan dai ta ba da wannan dama sai yanzu muna yaki yanda za a yi ba in da za ka yi tuci ba a dama ka sha giya ko kadan.
To bari in tambaya ina 'yan sanda suke tsayuwa bakin hanya akwai abin da suke sa ma baki ko su ɗau numfashin direba in ya sha giya da ya wuce kima suna kama direbobi shin jan kunnin da ake yi ma direbobin ne bai da ƙarfi ya sa har yanzu ba su daina shan giyar suna tuki ba ko dai a'a me ke faruwa ne har yau ake samun irin wannan matsala.
Gaskiya ne akwai wannan sai mu ce wannan na'ura tana nan amma za mu gaskiya mun san kaman gaskiya 'yan sandan mu ba su da wannan na'ura da yawa ba mu da shi gaskiya kadan ne kadan muke da shi kan hanya saboda shi wani lokaci dai an yi kokari dai a ba 'yan sanda da dama amma to kamar san dai cin hanci da rashawa kuma wannan kuma yana kawo mana matsala shi mu dai muna dan kokarinmu saboda kaga wannan mashin gaskiya in dai an ta sa wani lokaci ba su matuci sai ka daga ba ya gwada irin alaman giyan da ke jikin shi ka gane to kaga mutum kuma sai mu ce na'ura ne ana iya a taba shi a sake shi yadda ake so imana in ka duba duk da wannan sai mu ce wannan na'uran da ke nan muna samun hatsarin suna faruwa saboda ba ko'ina za ka samu dan sanda ba a ko'ina ba ne in ka duba manyan manyan titunan mu wasu lokaci sai ka ga kamar ana wannan duba sai a duba giya na waje ka sha yake cikinka ana kan duban wannan amma wurare da dama ba wannan.
To madalla bari mu dakata a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukar rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Lawisa Hassan Dogon Facci Batsari da Sadiya Mande Dutsen Ma dukkansu daga jihar Katsina inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Babu shakka mata da ƙananan yara suna cikin wani yanayi mara daɗi sakamakon matsalar rashin tsaro da ta addabi jihohinmu na arewa. Yana da kyau a ce gwamnati ta samar da wata hanya wadda za a tallafa wa mata da kananan yara domin ceto su daga mawuyacin halin da suke ciki. Ga dai mun rayu a hannunsu ta rashin aikin yi. To da fatan Allah ya kawo mana mafita a cikin wannan lamari. Amin sanma amin. Sai kuma sakon na gaba da muka samu wanda kuma hadin biwa ne daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak dake jihar Borno da baba Gana Sabalte tare da comrade Ruqayya Usman Fari Jabuwa Ward su kuma cewa suka yi salam sashin Hausa na VOA. A yau zamu tsokaci ne kan zanga-zanga na matasan kudancin Najeriya suke ci gaba da yi duk da cewa gwamnati ta biya musu bukatun su. Muna kira ga matasan kudancin Najeriya da su mai da hukaken su da fatan gwamnatin tarayya zai dubi matasan arewacin Najeriya kamar yadda ya biya wa matasan kudancin kasar bukatun su. Su matasan arewacin Najeriya ta biya musu bukatun su dan su bar wannan zanga-zanga. Daga ƙarshe muna kira ga duk mai ruwa da tsaki a Najeriya domin a shawo kan duk abin da ya haifar da wannan zanga-zanga tun kafin wankin hula ta kai ga dare. Shi kuwa Husaini Abbadan ban karamar hukumar Dambar a jihar Bauchi cewa yayi zaben kananan hukumomi da ake gudanarwa a jihar mu ta Bauchi a yau Asabar. Muna addu'ar Allah ya baima mai rabo sa'a kuma muna fatan za a yi shi cikin gaskiya da adalci. Sai sako mana ƙarshe wanda muka samu daga Usman Shitu Mahuta inda shi kuma ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar musamman 'yan siyasa ya kamata ku kai zuciya nesa ku guje wa furta duk wasu kalamai da ke iya janyo tashi-tashi hankula musamman a wannan lokaci da kasar ke fuskantar babban zaɓe domin shi fa tashi hankali farkon sa aka sani amma fa ba san ƙarshen sa ba kuma babu abin da yafi zaman lafiya daɗi. Da fatan Allah ya sa a gudanar da zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. To madalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana sakonki. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakarun kasar daga Afghanistan, wasu na ganin Amurkan ta raina irin karfin da kungiyar Al-Qaeda ke da shi a kasar ta Afghanistan. Jami'an kasa da kasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗe da na kasar na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wagegen giɓi tsakanin kiyasin Amurka da ke nuna cewa kungiyar ta Al-Qaeda ta yi rauni da kuma kiyasin su jami'an wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara ƙarfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan. Hukumomi a Azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Ganja da sanyin safiyar yau Asabar ya halaka mutum 12 sannan ya jikkata wasu 40. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne akan biranen Ganja da Mingachevir daga wasu wurare biyu da ke yankin kasar Armenia. Su dai hukumomin na Armenia ba su dauki alhakin waɗannan hare-hare da aka kai akan biranen ba kuma ba su musanta ba. Amurka ta yi Allah wadai da wani gwajin makaman kare hare-haren sama kirar Rasha da Turkiya ta yi a ranar Juma'a duk da gargaɗin da Amurkan ta yi mata. Gidan talabijin na Habar mai kusanci da gwamnatin Turkiya ya rawaito cewa dakarun Turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin S-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira Sinop da ke gefen Baharul Aswad. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya rataya a wuyan kasar ta Turkiyya a matsayinta na mamba a kungiyar tsaro ta NATO, baya ga cewa ita muhimmiyar kawa ce ga Amurka. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kara da cewa Amurka ta fito karara ta ce yin amfani da makamin na S-400 ya saba alkawarin da Turkiyya ta dauka a matsayinta na kawar Amurka kungiyar tsaro ta NATO bayan rahotannin da suka nuna cewa Turkiyyar na shirin fara amfani da wannan makami. Sai dai ma'aikatar tsaron kasar ta Turkiyya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan gwaji ko akasin haka.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma anjima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu.